ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بكوي غوات رمضان هجرة دبو دا داري هدو دا أربعين دا بكوي وانديزو أشرين دا هدو غوات بيو دبو بيو دا أشرين دا شدا منا نن أشكين سورة البقرة زامتاش آية تداري بيو دا سبعين دا أكو. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن Allah bihi alim.
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya wacce tana cikin ayoyin da suke fayyacewa da bayyanawa na yadda za a bayar da sadaka da taimako domin karfafa addinin Allah da kuma karfafa bayin Allah. Ayoyin da suka gabaci wannan sun yi bayani akan kashi-kashi na mutane dangane ga masu bayarwa, sannan ta yi bayani kashi-kashi dangane ga abin da za a bayar, sannan aka yi bayani kashi-kashi dangane ga halin da za a bayar, sannan aka yi bayani akan zamanin da za a iya bayarwa a kowane zamani, sannan kuma nan Allah Ta'ala yana kasa mana kashi-kashi na waɗanda za a bawa. Kenan, bayarwa tana da rukunai guda biyar. Na farko, akwai mai bayarwa, shine wanda Allah ya wadata shi da abin da zai bayar. Na biyu, akwai wanda za a bawa, shine wanda yake da bukata dan gane ga abin da za a bayar din. Na uku akwai za a bayar din. Na uku akwai shi kansa abin da za a bayar din, me za a bayar, wa za a bawa, wa zai karba. Na uku shine ko na hudu shine dangane ga yanayin da za a bayar din, a fili za a bayar ko a boye za a bayar, da daddare za a bayar ko da rana za a bayar, wato zamani da lokaci da gurin da za a bayar din. To sannan kuma wannan rukuni na biyar shine Allah yake bayyana mana irin mutanen da za a bawa. Su mutanen da za a bawa kashi kashi ne. Akwai wanda a zahiri da ka ganshi kaga talaka, a zahiri da ka ganshi kaga mai bukata, a zahiri da ka ganshi kaga mai larura, a zahiri da ka ganshi ka san wannan yana bukatan agajin gaggawa, watakila saboda ramar jikinsa ko saboda tauyewa fuskarsa ko kuma saboda raggar da ke jikinsa na tsimokarai, rigarsa ta gaji, shi ya gaji, akwai alama a zahiri da zaka gane wannan lalle yana bukatar a taimake shi. Sannan wani kuma zaka ganshi bulbul, ka ganshi da sabuwar riga fes, amma kuma yafi wancan din bukata, shi ya boye bukatar tasa, ba za a gani ba sai an yi la'akari da kyau za a gane mutumin nan, wato mutum ne da baya san a gane ba shi da shi, ba mutum bane mai roko, ba mutum bane da wato yake nuna bukata, amma kuma yana da tsananin bukatar, yana da iyali ko yana cikin wata larura babba, amma jama'a za su ganshi gashi kosashe bulbul, kuma ga riga sabuwa ya sa, amma kuma talaka ne, watakila sabon shiga talaucin ne, shi yasa ba a gara ma ba, ba a ga kecewar riga ba, watakila kuma wani yanayi ne ya zo masa na gaggawa wanda yake bukatan a bashi. Watakila kuma irin mutanen nan ne masu tsantseni waɗanda ba sa bayyana cewa suna da bukata. To sai Allah ta'ala ya karkasa mana su. A can ya gaya mana watu hal fuqara, kuka miƙa ta zuwa ga mai bukata, ashe ɗaukan sadaka a kai ta wurin mai bukata shi ma yana cikin haƙƙin shi wanda zai bayar. In kana da hali ka ce zauna a gida in kawo maka, ya fi ka ce zo ka karɓa, in akwai halin kai masa gida. To amma wani ya fifita ya zo ya karɓa ɗin domin shi ma ya shiga da ita da daddare ba tare da maƙota sun san abin da aka bashi ba. To saboda haka akwai tantance wannan. To anan sai Allah ta'ala ya gaya mana siffofin masu bukata amma kuma masu kamewa, ya siffanta su da siffofi guda shida. A cikin wannan aya akwai siffofi guda shida na waɗanda suke da bukata amma ba za a gane bukatar ba, waɗannan abubuwan guda shida sun lullube abinda za a gani na fili. Sai Allah ya ce ayi amfani da basira, ayi amfani da hikima, ayi amfani da la'akari wajen tantance waɗanda za a bawa masu bukata a fili da waɗanda kuma ba a ganin bukata a zahiri. Ba can an gaya mana cewa shi wanda zai bayar shi ma kashi kashi ne, to nan mai karban ma kashi kashi ne. Akwai wanda zai bayar muka ce daga halal ɗinsa, kuma ya bayar da mai kyau, kuma ya bayar saboda Allah, wannan shi Allah ya fi so, ka bayar da mai kyau ko mai yawa, kuma ka bawa wanda ya cancanta, kuma ka yi saboda Allah, kuma ka bayar da mai kyau kuma daga halal ɗinka, wannan shi ne aka fi so. Sannan na biyu shi ne wanda zai baka ya yi maka gori, ya cutar da kai, ya kuma yi riya, ya nuna wa mutane ya bayar, sannan kuma ya bada mara kyau, sannan kuma ya cutar da wanda ya bawa. Sai kuma wanda shi kuma shedan ya riga ya tsorata shi, ya firgita shi cewa kada ya bayar, in ya bayar ma wato zai yi asara ko zai rasa ko kuma zai talauce ko zai tsiyace ko abin hannunsa zai kare, don haka shi ba ma ya bayarwar, ko zai bayar cikin ɓacin rai da damuwa, zai bayar yana yi yana gunguni, yana yi yana zumɗe, yana yi yana ɓata rai, saboda shedan ya riga ya tsorata shi. Insha Allah ta'ala ya ce ita wannan sadaka za a bada ita ne lil fuqara, zuwa ga masu bukata. Waɗannan masu bukata akwai fakiri akwai miskini. Shi fakiri shi ne wanda yake da tsananin bukata, shi ko miskini shi ne wanda yana da abun amma bai ishe shi ba. Misali mutumin da yake da mata biyu, yake da ƴaƴa biyar, yake aikin gwamnati ko aikin kamfani, ake bashi $100,000 a wata ga mai mata biyu da ƴaƴa biyar. nawa kenan kullun ya kai 2500 kullun na'am 2500 to yanzu mutumin da yake da mata biyu yake da yaya biyar wata kila ma kuma gidan da yake ciki na haya ne kana bashi 1200 wata to da wanne zai ji da siyan ruwa ko da kudin wuta ko da kudin makaranta ko da kudin asibiti ko da kudin haya ko da abin da za a ci kullun ko da sutura a wannan 1200 ya zai iya rike mata biyu da yaya biyar da wuya a isa ci wani bai rashin lafiya ba to kuma kullun sai an ci akalla sau uku a ci da safe a ci rana a ci da daddare to me za a ci a cikin 3500 da yake samu kullun ma'ana albashinsa ko kuma allowance dinsa ko kuma kudin kodagonsa 1200 ne a wata kaga mai irin wannan yana buƙatar mafi karanci a bashi 300 dan ya zama kullun yana kashe 10,000 a gidansa sannan kuma a ƙara masa 200 saboda magani da abinci da kudin makaranta sannan kuma ƙarshen shekara in ba gidansa bane mai haya zai zo ya tsaya kofar gidan ya ce ba ni kuɗi ko ka fito in samu kulli yanzu ma an daina samu kulli in mutum ya kaki biyan kudin haya sai ya zo da mai kafinta ya cire masa kwanan gidan shikenan sai kawai a cire kwanan gidan a yanke wuta a yanke ruwa a cire kwano to kaga dole ka tashi an maka tsirara an bude sama in ana zafi ko ana sanyi ko ana ruwa ko ana kura kaga dole ka tashi to waɗannan abubuwa suna buƙatan a yi la'akari da wasu ba za ka ga buƙata a fuskar su ba ba za ka ga buƙata a jikin su ba amma kai tsanaki da rayuwar su ka kalli abin da suke samu ka kulli yawan iyalan su ka kalli da yanayin da suke ciki akwai buƙatar ko mai roke ka ba ka dauki kuɗi gwaggwaba ka bashi wani kin ka kalli sana'ar sa zaka san cewa lalle yana da buƙata daurewa yake yi jarin gaba ɗayan bai kai 1200 ba jarin da yake juya kullun kuma a ciki yake son ya fidda kudin makaranta ya fidda kudin asibiti ya fidda kudin haya ya fidda kudin abinci ya fidda na sutura watakila ma an yi suna har da na rago a cikin wannan kudin za a fitar to da zaka ƙara masa miliyan 1 jarin zai yi kwari jarin zai yi karfi watakila in ya ci gaba da juyawa sai ka ga Allah ya sa alka to akwai waɗanda su ba za ka ga ka to akwai waɗanda su ba za ka gane ba sai ka yi la'akari sai ka yi amfani da hikima sai ka yi amfani da firasa shine Allah ya faɗi waɗannan siffofi guda wato shida siffa ta farko Allah ya siffanta su da al-fuqara masu tsananin bukata ne wato shi fakiri ya fi miskini in aka ce miskini da fakiri to ana nufin fakirin wanda bukatarsa take da tsanani miskini kuma wanda yana da shi amma ba zai ishe shi ba amma aka faɗi miskini shi kadai to fakiri ma ya shiga in kaga fakiri ba shi in aka faɗi fakiri shi kadai kaga miskini ma ba shi to da haka nan sai Allah ya faɗi mai tsananin buƙatar ai za mu ga annabi alaihi salatu wasalam ya nemi tsari da faqaru amma bai nemi tsari da miskini ba yace Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin Allah karaya ni talaka ka amshe ni talaka kuma karaya ni a cikin talakawa amma da yace Allahumma a'udhu bika minal kufri wal faqari Allah ina neman ka tsare ni daga kufri da faqar da kafirci da talauci mai tsanani farauci mai tsanani abun gudu ne don shi kusa mutum yake da bakin kofa ko yana bakin boda da kafirci sai Allah ta'ala ya ce alil fuqara ga masu tsananin bukata allazina sifarsu ta biyu kenan ta biyu allazina uhsiru fi sabilillah waɗanda aka tsare su aka kange su aka dakatar da su a tafarkin Allah sun tsaya ba sa komai sai aikin karantarwa da karatu da fita jihadin yada addinin Allah da kare addinin Allah aikin su kenan akwai waɗanda sun wakafin kansu sun tsaye da kansu sun dakatar da kansu sun tare kansu ba sa komai sai karatu da karantarwa sai ilimi da ilmantarwa sai kuma aikin da'awa da aikin yada addinin Allah da wayar da kan mutane da kira zuwa ga zaman lafiya da ilmantar da mutane aikin su kenan in suka ce za su tafi neman kuɗi su watsar da wannan to kuma za a rasa masu wannan aikin saboda haka sai gwamnati ko al'umma ko 'yan kasuwa ko ma'aikata wani ya ce to ku tunda aikin ku karatu da karantarwa to ku tsaya akan wannan zan sa muku albashi ko zan samu hanyar da za a dinga ci da ku ana ba ku kuɗin littafi ana ba ku allowances kamar da makarantu da gwamnatin tarayya take kafawa na manyan jami'o'i ai kyauta ake bada karatun ko dan kudin da ake biya dan kadan ne ka kwatanta da private school to kashe kenan akwai tsari da ai samar da makarantu a samar da cibiyoyi na addinin musulunci yadda jama'a za su zo su dinga karatun addini kyauta kai hadda qur'ani kai tafsiri ka karanta qira'o'i ka karanta hadisi ka karanta musalawal hadisi ka karanta fiqhu da usulul fiqhi ka karanta fannin da'awa karantarwa da wa'azi da ilmantarwa da dabarun jawo hankalin mutane zuwa ga addini sai an rigaye ka ka goge halinka sun zama masu kyau dabi'arka ta zama mai kyau iliminka ya zama mai fadi mai yawa mai yarwa mai albarka halayenka kuma sun yi kyau sosai to sai a sike ka a ce ka tafi karantarwa ka tafi wa'azi ka tafi yada addinin Allah wannan saka kudi a irin wannan cibiya yana cin abin da zai wato ake kira zuwa gare shi shine usiru fi sabilillah wato an tsare su ko an dakatar da su ko an kange su fi sabilillah a tafarkin Allah cikin shari'a Allah cikin addinin Allah kun ga sifa ta biyu kenan ga su matalauta kuma ga su ba su da wani aiki sai karantarwa ilmantarwa yada addini kara addini da kuma aikin alkhairi sannan sifa ta uku la yastati'una darban fil ardi Allah ta'ala ce ba sa iya kuma samun iko na su tafi kasuwanci a ban kasa wa akharuna yadribuna fil ardi ad-darbu shine as-sa'yu mutum ya tafi nema ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar sana'a ko ta hanyar noma ko ta hanyar kiyo ko kodago ko harkar aikin gwamnati ko wani abu shi zai iya din amma in ya tafi kuma za a rasa wanda zai yi wannan aikin da haka shi ya tsaya ya tarewa musulunci ya tarewa musulmi kamar yadda faru a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani yana da dan uwa shi yana zuwa kasuwa shi kuma dan uwan nasa yana zuwa makaranta shi baya zuwa ko ina kullun yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin halus suffa kawai karatu yake yi aya ta sauka ya haddace hadisi ya sauka ya haddace amma manzo Allah tambaya ya haddace tambayar in annabi ya bada amsa ya haddace amsa yana kallon manzo Allah kawai ya ga mai manzo Allah yace mai manzo Allah yayi me aka yi a gaban manzo Allah bai hana ba yana haddace mana addini da shari'a shi kuma dan uwansa yana kasuwanci yaje kasuwa ya nemo sai yake daukar nauyin mai zuwa makarantar wani lokaci sai shedan ya fara nuna masa to shi fa wannan yana zaune kamar baya komai kai kana kasuwanci kana daukar nauyin sa sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi dan uwana yana gabanka yana karatu ni kuma ina kasuwanci ni nake daukar nauyin sa sai yace la'allaka turzaq bihi mai yiwa saboda shi ma Allah yake maka arziki mai yiwa saboda shi Allah yake wadata ka mai yiwa bashin da kake ne Allah yake kara maka hanyoyin samu saboda haka dan ka dauki nauyin almajiri yana karatu ko ka dauki nauyin alaramma yana koyar da qur'ani ko ka dauki nauyin malami yana da'awa yana wa'azi yana ilmantarwa mai yiwa saboda shi ne Allah yake kara maka arziki yake kara maka wadata yake tsare dukiyarka yake tsare ka daga makiya saboda haka kada shedan ya zo ya hana ka wannan wasu kuma daga cikin sahabbai sai su hada biyu su zo makarantar su je kasuwar mutum sai ya zama ya ware lokacin zuwa makaranta da lokacin zuwa kasuwa ya zo da safe zuwa azhar ya zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwasa ilimi da karatu bayan azhar sai ya tafi kasuwa wani kuma ya tafi kasuwar da safe bayan azhar sai ya zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallama har sallar isha har sai manzo Allah ya shiga gida shi ma sai ya tashi ya tafi to duk abin da akai a ranar ya haddace ya kiyaye ya rike in wani ya tambaye shi ya ce ra'aitu sami'tu na ga manzon Allah na ji manzon Allah ga abin da na gani ga abin da na ji to wasu kuma sai suka ga ai idan na tafi kasuwa da safe to abin da akai da yamma ban sani ba in na tafi da yamma abin da akai da safe ban sani ba to sai mutum biyu su hadu sai su ce to yanzu mai wata dabara ni da kai mu haɗe kasuwancinmu kana sai da mai ina sai da gari sai mu haɗe a rumfa ɗaya sai ka zauna mana kai mana ciniki gaba ɗaya yau kai ka wuni a kasuwa ni kuma yau in wuni a makaranta sai mai majalisi ma haɗa in yamma tai ka dawo daga kasuwa ni kuma yamma tai na dawo daga makaranta sai mu haɗu a wannan ma haɗa to kai me aka samu a kasuwa kai ko me aka samu a makaranta shi sai ya gaya masa duk abin da ya faru tun daga safe har yamma yau dai kan muna zaune wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaza ya bashi amsa kaza ya zo da aya kaza sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi kaza a gabansa ko ya ce kaza ko ya yi kaza ko an yi kaza duk ya haddace sai ya gaya maka kaga ya samu ilimin ranar sai ya ce kai kuma kasuwa fa sai ce an yi cinikin garinka kaza an samu riba kaza, an yi cinikin maina kaza an samu riba kaza, to sai a raba ribar. Sai kuma a juya wanda ya je makaranta din jiya shi kuma sai ya tafi kasuwa gobe, shi kuma wanda ya je kasuwa din shi kuma sai ya tafi makaranta, shi ma sai ya je ya zauna musu. Kaga sun yi dabara sahabban Annabi da basirar su da hikimar su da kimiyar su, ba su rasa karatu ba, ba su rasa kasuwanci ba. Shi yasa lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam ya wafati, mutane duk suka tafi kasuwa, ga masu karantawa a masallaci, sai Abu Huraira ya tafi kasuwa ya ce, ya ku jama'a ɗan kasuwa, ku je masallaci, gashi can ana raba gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haba sai kowa ya rufe kantinsa, sun ɗauka wani makudan kuɗi ne ko ta dukiya ce, aka dinga rufe kantina ana ta tafiya, aka cika masallaci. Sai suka kawai wani yana ta karantar da hadisi, wani yana karantar da Qur'ani. Suka ce, ya Abu Huraira, ta aina ma kulta lana, ka ce mana ana raban gado a masallaci, mun rufe kasuwa mun zo masallaci, mun ba ga komai ba sai masu karatu da masu karantarwa. Ai shi ne wannan, shi ne gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita annaba ba su bar gado ba sai gadon ilimi. Al ulama warasatul anbiya, al anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama inma warasul ilm faman akhazahu akhaza bihadhin wafi. Ita annabawa sun bar gadon ilimi ne, wanda ya je ilimi na Qur'ani, ya iya Qur'ani, ya ƙwarya Qur'ani, ya san ma'anar Qur'ani, ya san fassarar Qur'ani, ya kuma karanci sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa, to wannan shi yayi ilimi. Duk ragowan ilimin muka waɗannan suke takewa baya. Saboda haka kun ga wato wannan siffa kenan ta uku, la yastati'una darban fil ardi, ba dan ba za su iya ba sai dan sun shagala da wani aiki na addini. An ce waɗanda suke ake magana kansu ahlus siffa sun kai su 400, ba inda suke zuwa, suna nan kawai suna jira a ce aikin Allah ya tashi su tafi, suna jira aya ta sauka su haddace, suna jira a faɗa hadisi su haddace. Sun yi ƙaura daga garuruwansu, ba su da iyali, ba su da gona, ba su da kasuwa, ba su da rumfa, ba su da wani guri da suke zuwa, face sun zauna kawai suna haddace addini, suna wato koya wa mutane addini. Duk wanda ya zo sai ya musu tambaya, wanda ya zo neman ilimi sai su koya masa ilimi. To wannan shine siffa ta nawa, siffa ta uku. Siffa ta hudu, ya hasabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi. Wato wanda bai san halinsu ba shine jahil anan. Wanda ka jahilci mutum, ba jahili na rashin ilimi ba, wanda bai san halinka ba, bai san dabi'arka ba, bai san yanayinka ba, to sai ya dauka kai mawadaci ne saboda kamewa. Wanda bai san halinsu ba, in ya gansu face face, ya gansu rigarsu mai kyau, ya ga babu alamar wato jin jiki a tare da su, sai ya dauka wadatattu ne. Ba kuma wadatattu bane, kamewa ce. Ya hasabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi, saboda kamewar su da rashin roko, da rashin zubar da mutunci da kimar su, wanda bai san su ba, bai san halinsu ba, sai ya dauka wadatattu ne. Ya hasabuhumul jahilu aghniya, kaga kuma Allah sifanta su da fukara, amma kai sai ka dinga musu kallon mawadata. Irin waɗannan mutane sun fi shan wahala a wannan zamanin yanzu. To yanzu mai bukata ma ba a bashi ba, balle wanda ma sai ka je ka bincika ka gano shi cewa yana da bukata. Akwai mutane da yawa suna nan sun mutu ba abin da ya kashe su sai yunwa, sun mutu ba abin da ya kashe su sai ciwo, suna da ciwo amma suna jin kunya, suna jin nauyi su je su yi tambaya. In za a ce wani mutum ya zo masallaci ya damu, yana cikin damuwa, yana son ya bara, an idar da sallah sai ya miƙe sai ce assalamu alaikum, aka ce wa alaikum assalam, ya ganta azura ba ido kawai sai zuna ya fashe da kuka. To bai iya ba, bai saba ba, ya rasa bai zai ce kawai sai zauna ya fashe da kuka. Sai liman ya ce, to wannan fa da kuke gani irinsu ne Allah yake faɗa alqur'ani, yana da damuwa amma bai saba roƙo ba, wani ko saboda ƙwarewa ma ya maida abu business. In ya miƙe, in ya fara kai daga jin yadda yake shirya maganar, ka san wannan ba ta mabukaci ba ne, ta business. Wallahi tafiya ce ta kawo ni, zan yi gabas, to sai na tsaya a can, jakata tana daidai can da wayata, sai aka dauke na sa caza a can, wato sai wani ya dauke, saboda haka kaza kaza kaza. Wani ma da muka taba samu, hanta ya samu, sai ya dandaka ta, sai ya sa bandeji ya daure ta, sai take tsatsafo da jinin jikin hantar. So ka gani zaka dauka sabon gulando ne, yana tsatsafo da jini, sai kuma ya samu sanda yana dogarawa, yazo office din mu yace ga ciwo ya samu kuma ga larura ga waye ga waye akwai dan hizba mai la'akari sosai sai yace shi bai da mutumin nan ba yace to baka yadda shi ba ya za a yi abre ba shi sadaka yace a a ai saboda tunda yazo hizba ya kamata wajen amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar shikenan suka ce wannan ciwon naka yaushe ka ji ai na ka ji yaushe aka ji asibiti waye daure to ga wannan shi ma jami'in lafiya ne bari ya akwance ciwon ya duba ya ga me yake faruwa ha da zafi yace a ba komai ai nan da ma ana kwancewa sai ga kafarsa sumul kawai hanta ya dandaka ashe wan an dandaka hanta aka daure ta za ta dinga tsatsafar da jini ci dabarar da yake nan akwai kuma wanda shi kuma ciwon gare shi na gaskiya amma an kace masa tashi mu je asibiti ba zai yadda ba saboda ciwon shine jarin idan ka warkar da ciwon yana nan ka ganshi zaka abin tausayi yana zama a wata danja ga gulando mai munin gani yana kudaje na bi yana fifita in kace masa to yanzu kai tashi mu je asibiti yace ai ya jajje an ce kafa sai dai a yanki shi kaza 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 ba zai so wannan ciwon ya warke ba domin wannan ciwon shine jarin kuma da shi ake business akwai irin waɗannan akwai wanda zai zo ya shirya anan yace kaza a wannan masallacin a tara masa ka ganshi a wani guri ya canza kuma wani kala abin can ma a tara masa akwai ma wacce aka gano sai ta debo yara ashe haye yaran take daukowa da na goye da na hannu da na waye sai ta zo bakin titi irin 10 dare din nan lokacin motoci sun fara karanci sai motocin masu arziki da manya zaka dinga gani na haya sun ragu sai ta zo bakin titi wajen danja sai ta tsaya dikenan tana kuka cewa mijinta ne ya mutu ya bata da marayu kaza 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 to ita ma da aka bincika sai aka gano ashe yaran karbo su take haya su ma iyayensu akwai abin da za a ba su da yamma in an koma gobe da safe akwai wacce muka gani ma uniform ta dinka ma yaran ta dinka musu uniform ta zo bakin hanya tana cewa koro su aka yi daga makaranta baban su ya rasu kudin makaranta za a biya da irin waɗannan wasu sun riga sun goge sun iya wata ran kace zaka dakkaka ka zurfafa ma sai ka hana mai gaskiyar isa wata ran kawai ka kauda kanka ka bayar kawai amma an kace wata ran sai ka gano cewa lalle wannan ba business yake ba bukata ce ta saki wasu na nan sun maida wani ma ta haka fa yayi gida yayi mota yayi waye yayi waye yayi waye akwai su wanda aka bincika aka tara har gidaje gare shi amma zuciyar ta mutu da wannan barar yake tarawa akwai wanda za a bige shi mota ta bige shi a zo ana kokarin yunkurin daukar sa kai shi asibiti wajen ciccire tsummokaran nan sai kaga wani kullun kudi dubunnai sun fado daga jikin sa akwai wanda sun maida bara business sun maida kaskan da kansu har zuciyar su ta mutu ko sun samu din ba za su iya dena wannan abin da suke na bara ba akwai kuma masu bukata ta gaskiya wanda ba ma sai ya sa yagaggiyar riga ba sai ya sa bakin sa ya bushe ba sai ya tafi yana kuka ba sai ya karkatar da murya ba sai ya dauki sanda ko ya sa ciwo ba in kai la'akari da kyau ka kalli nauyin da ke kansa da yawan iyalansa da abin da yake samu kai ka san wannan yana jin jiki kawai ya iya fada ne irin waɗannan Allah ya ce ka amanta da su a dinga bincikowa kai mai arziki in zakai kyauta ka bawa waɗanda kake ganin ga su larurar su a fili take Allah kuma yace ka duba kun waɗanda larurar su ba a fili take ba sa nunawa kai zaka binciko da kanka kace kai wani in akai la'akari da shi to ma nawa yake samu ga nawa yake gaban sa ga yawan iyali ga yawan yara ga kaza gashi yana ta kokarin nema amma abinda yake samu kai da gani ka san baya isassa yana bukatun agaji da taimako ko a karfafa jarin sa ko a karfafa samun sa ko a karfafa ko a rage masa nauyi a dauki nauyin iyalansa wasu je su ci gaba da karatu amma masa wannan an taimaka masa to irin waɗannan su ne Allah ta'ala ya shigo da su kun ji siffar su ta nawa kenan siffa ta nawa ta hudu sai Allah ta'ala ce ta'arifuhum bisimahum zaka gane su da alamar su akwai wata alama da suke da ita wacce zaka gane ba alama ce ta fili ba sai kai amfani da basira sai kai amfani da zaka'i sai kai amfani da hikima shi sa aka wani littafi sun su al-azkiya mutane masu kaifin hankali da kaifin basira wanda za su iya gane mutumin da yake da yagaggiyar riga a fili amma kuma wani mawadaci ne, da kuma wanda yake da sabuwar riga a jiki amma kuma mai bukata ne. So wannan ba zai dau hankalinka cewa sai kaga mutum ya jigata sosai, dan wani shi baya ba da taimako sai ya ga jigatacce mai yagaggiyar riga, mai bushashen jiki, mai bushashen lebe, mai digunguzuzun kai, mai dauda da kazanta, to sai ce wannan yana da bukata. To tunda jama'a sun gano irin wannan kuke bawa, to sai su mai da kansu irin wannan dan su karba. Wani shi kuma ko me zaka bashi a duniyan nan ba zai roke ka ba, ko ba zai daka gane ba, kullun sai ya wanke rigarsa ya tafi nema. Wani ba zaka ganshi da mota, wallahi amma yafi wannan mai maka baran bukata. Akwai wanda yace mun yace kaga malam motar nan da ka ga ina shiga ita ce rufin a cikin da nake shiga kasuwa. In jama'a suka ga babu motar nan babu rigar nan, to ko hulɗa ba za a yi da ni ba. So da haka wannan rigar da wannan din ita ce rufin asirin a ci gaba da kasuwanci, da kai a baka kaya, a karbi kaya a hannunka, ka je ka ce wani ba ni trailer guda ya baka, zan ya ganka da mota, ya ganka da sabuwar riga, bai san cewa sabuwar rigar da mota su kadai suka rage maka ba. Ya baka trailer ka siyar ka dau kudin dillancinka a kai ka kai masa, da zai ga cewa babu mota a ƙasa ka zo, ba zai dauki trailer guda ya baka ba, dan in ka bata bai san inda zai nemo ka ba. Saboda wani dan kasuwa ne zaka ga ya daure da sabuwar riga da sabuwar mota, amma sabuwar riga da mota kadai suka rage masa a duniya, su ma kuma an rike su ne saboda jama'a su suke gani suke siye da siyarwa da shi. Da rada babu su a gari kasa take ce aka ga ta yage, yazo yace ban trailer ɗaya, kace to ina ga ko ka dawo gobe, ba zai daya business da shi ba. Saboda yayi wannan ne dan ya kare mutuncin kasuwancin da sana'ar, kuma a ci gaba da gurgurawa da shi haka. Shine Allah ta'ala ya ce ta'arifuhum bisimahu la yas'aluna an-nasa ilhafan. Ga wata sifar su kuma, Allah ta'ala ya ce ba sa tambayan mutane da naci. To malamai suka ce ana akwai alqaid, akwai kuma almuqayyad. Alqaid aka kore ko almuqayyad aka kore? Ma'ana ba sa tambaya kwata kwata, ko ku suna tambaya din amma ba sa naci a wajen tambayar. Sai malamai suka ce biyin aka kore gaba daya, da alqaid din da almuqayyad. La yas'aluna an-nasa ilhafan, ba sa roƙon mutane da nacewa. Ma'ana shi mafi munin roƙo shine wanda aka yi aka nace, to ba sa yin munin roƙo irin wanda za a hada da nacewa, da aka ba sa yin roƙon kenan kwata kwata. Kenan Allah ta'ala anan ya siffanta su da cewa ba ma sa roƙo, kuma in suka yi roƙon ma ba sa nacewa. Kenan ya kore roƙon, ya kore nacewar, ba wai ya tabbatar da suna roƙo ne amma nacewa ne ba su yi a lokacin roƙon ba. Domin da suna roƙo nacewa ne ba su yi, da Allah ta'ala ba zai ce ya sabahumul jahilu aghniya aminat ta'affufi ba. Da haka wannan jumlar ta baya ta nuna mana jumla biyun aka kore musu gaba daya, ba sa roƙon ko ba sa naci, ba sa hadawa da naci da roƙo, kenan wato an kore musu duka biyun kenan. Shine Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min khairin, abinda kuka ciyar na alkhairi wato na dukiya ko na abinda ake bukata, fa inna allaha bihi alimun. Allah yana da cikakken sani, hakika Allah yana da cikakken sani da wannan abin. Ku kome kuka bayar, ko kadan ne, ko mai yawa, ko a fili, ko a boye, Allah ta'ala yana da cikakken sani da wannan abin, kuma zai muku sakayya akai. Kaga kenan waɗannan sufofi guda shida da Allah ta'ala ya faɗa na waɗanda suke da alamar kamewa, wanda talaucin su bai bayyana a fili, fili ba saboda kamewa ko saboda hakuri ko juriya. To Allah ta'ala ya faɗi wannan siffa shida, ba wasu an samu shidan gaba ɗaya ba. Za a iya samun wasu daga ciki ko biyu ko ɗaya ko uku, ma'ana ba sai siffa shidan ya sun cika sannan za a taimaka musu ba. Kowace aka samu daga ciki ana iya taimakon mutum. Domin Annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa wato ba talaka ba ne wanda wato loma take mai da shi ko loma ɗaya ko loma biyu, ko dabino ɗaya ko dabino biyu. Sai ce a'a, shi talaka shi ne wanda ba ka samun wata wadata da za ta wadatar da shi, kuma ba za ma a lura da cewa yana da bukata ba, balle a yi masa sadaka ko baya tambayan mutane komai. Wannan hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito, Bukhari ma ya rawaito shi, mai lamba ta 103 a cikin Muslim, mai lamba ta 4539. Sannan kuma sahabbai sun tambaya annabi alaihi salatu wassalam dangane ga wato hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i yake cewa mun kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu tara ko mu takwas ko mu bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ku zo ku yi min chaffa suka ce ya rasulullah akan me zamu maka chaffa mubaya'a sai yace ku bautawa Allah shi kadai kar ku hada shi da abokin tarayya ko kuma ku dinga yin salloli biyar sannan ku yi biyayya ga shugabanninku akan abin da bai saba Allah ba kuma kada ku roki mutane komai to suka ce su kadai ne suka cika wannan sharadin na karshe kar ku tambaye mutane komai ɗaya daga cikin su yace naga waɗannan mutanen da suka wa annabi wannan alƙawarin ɗaya daga cikin su yana kan raƙuminsa ko dokinsa ko alfadarinsa yan bulalar da yake kora raƙumin za ta subuce a ninsa ta fadi ba zai ce wani mi komin ba sai dai ya tsaye da raƙumin ya sako ya dauka wai dan ka a ce ya roki mutane wani mi komin kadai ma ba sa yi balle su ce suna da bukata a gurinka dama an ce a da kamar da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa masu bayarwa suna da yawa masu bukata sun yi kadan yace za a zo zamanin da kuma masu bayarwa za su dawo yan kadan masu bukatar za su zama ainihin wato da yawa to kamar wannan zamanin masu in kana bayar wato ka dinga ganin masu bukata kenan masu bukata sun fi yawa kuma a wasu lokutan ma wani sakafar ya bayar yafi sakafar wato sakafar ya karba yafi sakafar ya bayar wato an wayi gari mutane sun fi kaunar karba fiye da bayarwa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hannun da ke bayarwa ya fi daraja akan hannun da yake karba ko al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla sai ya ce hannun da ke saman shine mai bayarwa hannun da ke kasa shine mai karba to mutanen da sun fi sha'awar su zama su suke bayarwa da haka kowa zuciya yake ya bayar ba zuciya yake a bashi ba in kaga an baka ka karba to sai in akwai larura amma kowa so yake ya bayar to yanzu kuma masu son su karba sun fi yawa akan masu son su bayar wani ma ya cancanci fa ya bayar amma sai ya shiga layin masu karba yana da halin da zai bayar amma ana raba sabil sai ya shiga layi in kai magana sai ya ce wa zai bar banza ba zai babbaci saboda zuciyarsa ta mutu ya riga ya saba da wato ainihin a karba shi yasa zamu ga akwai hadisai da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke tur da mutumin da ya mai da kansa mai roko ko ya mai da kansa mai tumasanci dama an ce hanyar mutuwar zuciya guda biyar ce na farko tumasanci na biyu maula na uku bara na hudu mai roko na biyar kuma nuna halin da ba shi da kyau ga mutane don su ga cewa kana da bukata su baka in muka dauki na farko tumasanci su masu tumasanci sune su mafi yawansu abokan masu kuɗi ne sai su zo maka bayan ka taso daga kasuwa sai zo su ce kai ayi alaji abokin nan naka fa ya ci ƙasa sai ka ci a zauna shi kullun dan kasuwa yana son ya ji abokinsa yayi baya to su sai su kawo maka wannan labaran kai kuma ka wannan labaran kai kuma kana sha'awar jin irin wannan labarai sai ka ba su gurin zama su kana sha'awar jin irin wannan labarai sai ka ba su gurin zama sai aka kawo abinci ai alajin duk kasuwannin fa baka maka wato in ka kula da kyau a za ga wani yanzu kasuwarsa ba ya saida rumfar nan ta baya ba ai ɗayan ma kusa saida ita wataƙila ba kai ne zaka siya kuma in ka kula yanzu odarsa ta yi ƙasa ai yanzu duk aka sai mutum ya dinga jin daɗi ana ziga shi ana kushe yan kasuwa to su waɗannan masu tumasanci in suka gama maka wannan labarin sai ka kawo wani abu ka ba su to sai ka ce ya gobe za ku dawo ko su za mu dawo alaji to akwai kuma na masu mulki shi kuma mai mulki zai jiwa ai jam'iyya kaza ta kusa mutuwa ai wani ma kaga ya fara takarar nan ai ya fasa sai ce zauna su ma sai an gama mulki kam shugaba ya gaji sai su zo su zo abokan hira na ƙarshe sai a zauna ta kawo masa ai wani da ai ba wani da ba mai gida yanzu ba ka ai wani ai an dinga kushe mutane ana kukkushe ana nuna wani ya fadi wani ya ci ƙasa wani ya sallama wani ya tsallaka wani ya gudu wani ya dawo wani ya bika wani ya shantara da gudu wani ya kasa kaiwa kai kuma kana jin daɗin labaran waɗannan faɗaɗɗun da watsatsun da zubabbun da tarwatsatsun duk a nuna an tarwatse ko a nuna duk kai ake bi ko duk kai ake so ko duk kai ake goyon baya ko duk garin nan naka ne ko duk jama'a nan taka ce ko duk hannun nan da ake hakan nan to kai haka ake fa ba haka bane saboda haka yan ziga masu mulki da ziga masu kudi yanzu malamai ba su da irin waɗannan wani malamin shi ma yana so a zo a kukkushe wasu malamai a gurin sa sai ya zauna a zauna da cikin ai wanda kaga bai iya nahawu ba kai kwa ka iya bai iya sarfa ba ka iya bai iya balaga bai da ilimin hadisi amma kai kana da shi wanda kaga ai shi kira'a safa ba ta zauna sosai ba kai kwa kira'o'i 14 kake da su sai ji dadi sai ya mai da su abokan hira ta zagin malamai da abokansa da ƴan uwansa da na sama da hijira na ƙasa da jere na shi yana jin dadi har su zama ƴan majalisarsa ai ta kushe kowa ana daga shi ai kadi karatun ka yafi na kowa kyau yafi na kowa kai ai kai din ba na musamman ne ai ta kushe mutane ana daga ka to su ma malamai suna da irin waɗannan ƴan tumasancin to malami yana da ƴan tumasanci kaga ba zai karbi gyara ba ba zai ikhlasi ba ba zai girmama kowa ba tunda an ce masa yafi kowa an ce yafi kowa iyawa an ce yafi shi kadai ne mai ilimi shi takardunsa sun fi kowanne girma to sai kaga an lalata tunaninsa an lalata zuciyarsa an lalata aikinsa an lalata mu'amalarsa da mutane to ƴan kasuwa suna da su malamai suna da su sannan kuma ƴan siyasa ma da masu mulki da masu sarauta duk suna da irinsu to wannan su ne masu me tumasanci akwai ƴan maula shi dan maula ai ƙwararre ne ya san lokacin da zai zo dama zai tambayi yaron gidanka yaya alhaji ka san da yau yana cikin samu saboda shi dan maula baya son ya zo lokacin da aka yi asara baya son ya zo lokacin da kasuwa ba ta tafiya ya fi son ya zo lokacin komai yana tafiya sai ya zo ya yi maka maula wani ya iya maularsa akan yara ne akan makaranta ne akan gida ne akan kasuwa ne akan waye ya dai san wani abu na tausayi wanda zai kama zuciyarka shi kuma dan maula sai ya hada shi yan gidanka gaba daya da sunan matanka da iyalinka kana fita ca a ina su a Ahmadu da wannan ban ga Allah ya kode shi ba sahajiya suna lafiya ko to ita uwar gidan ita ma to aka ina mara lafiyar na ashe ya samu lafiya ko ka ji duk ya san danginka ya san ƴan uwanka ya san iyalanka ya hajiya ya jikin hajiya kai to alhamdulillah in tara sai ce kai Allah jikin hajiya duk yadda zai yi wato sai ka san to ashe wannan ma na kusa ne ya ba san komai duk ko tambaya yayi to da haka nan da nan sai ka dace to ai a masa kaza to wannan shine wato dan me dan maula to sai mai roko shi ko mai roko shi dama shine mai ziga zai ce maka kai ne damusa kai ne kura kai ne zaki kai ne giwa kai ne karkan da kai ne mugun dawa biya dauko dabbobin nan na dawa kaf ya hada ka da su kuma ka ji dadi an ce maka karkanda an ce maka mugun dawa an ce maka dawusu an ce maka bauna an ce maka mugun dawa an ce maka damusa ci da gashi Allahu akbar saurasu da mutum ya ji dadi da irin wannan kirari da wannan washi da aka yi masa sai ya kawo wani abu ya bayar wannan shine mai roko to sai kuma mai raraka shi mai raraka mafi yawa daga ƙauye yake zuwa ya san yana da ɗan uwa a birni sai ya ce a cashe masa gero kwano biyu sai ya ɗauko kaza guda biyu kazan ma wataƙila ta makwacin zai ce kai za ni gaisuwa ɗan uwana ba ni kajinka ba shi sai ya ɗaura kaji biyu sai ya ɗan ratayo ɗan buhun hatsinsa sai ya shigo birni in ba ka nan zai koma da kazarsa sai ya ganka kun yi ido hudu sai ya ce a shiga wa da alhaji wannan kajin a shiga masa da wannan hatsin to zan koma alhaji sai ya ce to kai ka koma haka tsaya mana tsaya ina zuwa to sai ya lissafa yana tunani abinda zaka bashi zai wuce na kazan nan zai wuce na hatsin nan kuma a ciki zai fidda kudin mota kuma a ciki zai samu riba kai kuma kai ma kana da hankali da basira ka san dai mutumin kauye ba zai dauko hatsi kwano biyar ya dauko kaza guda biyu ya kawo maka haka kawai ba kuma ya hawo mota ya taho ba sai ka lissafa to a nawa ya zo a nawa zai koma kazan nan za ta yi nawa hatsin nan zai nawa kaga ya kashe misali 10,000 sai ka bashi 20 kaga ya samu ribar 10 amma in ka bashi 5 tafiya zai har ya je gida da ma Allah is to da shi ya rarake ka dai da bayan ga me zai samu to duk waɗannan da ƴan maula da ƴan wane ne da ƴan roƙo da ƴan tumasanci da ƴan maula da ƴan bara da ƴan raraka su masu bara su ne suke zama a gefen titi su kuma su ko da kwanan su ko da buhun su ko da jakar su ko da kaza su kuma ya dangana ga irin shi ma mutumin sifar da yazo da ita da irin yadda kaga tausayin zaka iya tsayawa wani yazo gindin motar kai dame kai dame ka wani kuma ya zaura kai zaka tsallaka ka bashi wani yaro ne wani mace ce wani tsoho ne wani babba ne wani yaro ne ga su nan iri iri dirin waɗannan suna nan wato akwai inda yake mutum zai iya yin haka akwai inda ba zai iya yin haka ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalam a ruwayan bukhari hadisi mai lamba ta 1474 da ruwayan muslim hadisi mai lamba ta 1040 da kuma ruwayan nasa'i mai lamba ta 2584 annabi alaihi salatu wassalam yace daga hadisi abdullahi dan umar mas'ala wato roko ba zai gushe ba ɗayan ku har sai ya zo ranar alkiyama babu ko kwarzanan nama a fuskarsa idan kana yawan roko kana roko to nama fuskarka kake ciccirewa sai ka zo ranar alkiyama a ganka kwarangwal ko ai tashi da nama amma kai fuskarka ba nama to da ganinka an san kai maroki ne duk ka ciccinya nama fuskarka wajen roƙon mutane da kake yi sannan wata ruwaya ta bukhari da muslim daga abu hurairata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan mallakar kaya kai ne da wancan gidan da wancan gonan da wancan kangon da wancan motar da wancan unguwar da wannan estate din ba shine arziki ba shine wadatawa wannan sunansa kuɗi sai yace wadata shine wadatar zuci in za a baka duniyar nan in baka da wadata sai ka nemi hada maka da wata duniyar daban amma kana da wadata iya na gaban ka ya ishe ka sai kaga wadatar zuci ake bukata ba wai yawan abin nan ba kuma wannan shi yake nuna wasu zaka ga duk irin arzikin su arzikin ya hana su ci ya hana su sha ya hana su bacci ya hana su shan magani ya hana su hutu har lokacin iyalan su masu ba su da shi kuma kai magana sai masu arziki ne ai arziki shine wanda ya baka dama kai sallah a matsayin ka na musulmi kai addu'a arziki shine wanda ya baka dama kai bacci ya baka dama kai hutu ka huta ya baka dama ka ci abinci ya baka dama kai ka ba lokacin iyalanka shine arziki amma arzikin duk da ya hana ka waɗannan to me amfanin sa a gare ka kai baka samu kai bacci ba baka samu ka ci abinci ba baka samu ka sha magani ba baka samu kai sallah ba baka kula da iyalanka ba baka huta ba ma kaga wannan akwai wahala sosai a cikin sa shine annabi alaihi salatu wassalam a hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi ma mai lamba ta 1539 da ruwayan muslim da cikin musnad na Imam Ahmad da ruwayan Abdullahi dan Mas'ud da Abu Hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miskine ba shine wanda yake dawafi tsakanin mutane ana bashi dabino ɗaya ana bashi dabino biyu ba ko ana bashi loma ɗaya ko loma biyu sai dai miskini na gaskiya shine wanda bai samu wata wadata da za ta wadatar da shi ba kuma ba mutane ba sa ganewa cewa yana da bukata balle su masa sadaka kuma baya tambayar mutane komai sun ga dama su bashi sun ga dama su kibashi haka ne yazo hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya nemi wadata sai Allah ya wadatar da shi wanda ya nemi kamewa sai Allah ya bashi kamewa a zuci wanda ya nemi isuwa sai Allah ya isar da shi wanda kuma yake da wato daidai da ukiya guda to wannan idan ya je ya roko to shine yayi naci sai shi sahabin da yazo tambaya sai yace to ni ina da taguwa kuma wannan taguwa tawa mai suna Yaquta ai tafi ma ukiya don haka sai na fasa tambayar da nazo da ita wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata bukata sai na kame na hakura haka hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ba faɗi irin wannan da hadisin Abu Hurairata yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake tambayar mutane dan ya tara da yawa to kamar yana neman wato garwashin wuta ne ko ya karba da yawa ko kuma ya karba kadan garwashin wuta da yake sawa a fuskarsa sannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wanda ya tambayi mutane alhalin yana da wadata zai zo ranar alkiyama duk fuskarsa an yakushe ta an jijje mata rauni a fuskarsa saboda wannan wato roko da yake yi da kuma wato zuwa a fusa mutane ashe addinin musulunci addini ne na nema ya zuga mutane su tafi kasuwa su tafi gona su yi kasuwanci su yi sana'a su noma su kiwo su kasuwanci su aiki su karatu kowa ya zama cikin wadata ya zama masu bukata din kadan ne har a wayi gari cewa ba za a ga masu bara akan titi ba ba za a ga ainihin mutane cikin wahala cikin talauci cikin rashin samu ba ko ba mutane ana ba su dan su je su kashe ba in kana ba mutun ya kashe kara masa talauci kake ka ba mutun ya juya ka koyawa mutun kamun kifi yafi ka bashi kifin gashashe don wanda ya saba cin kifi gashashe zuciyarsa mutuwa za ta yi tunda kullun bashi ake a gashe ranar da mai bashin baya nan ba zai iya zuwa inima ba so da haka a koya mutane sana'a a koya musu ilimi a buɗe wajen koyar da sana'o'i maimakon ka dauki miliyan ka ba mutane ka je ka koya masa sana'a in ya iya ka bashi jari ya je ya juya akwai wani dan clip da na gani abin mamaki wasu sun ta wasu biyu sai ga wata mata tana bara akan titi dan zai bata kuɗi sai dan ya rika nan sai ya ce ba za a bata ba zo mu tafi yace ah ya zan yi sadaka ka hana ne yace ba hana ka ne ba zo dai mu tafi da suka je bakin kanti sai siyo ruwa katan daya sai zo ya aje a gaban matar sai ya bude ruwan sai ya dauko guda daya sai ya aje mata kuɗi yace kai ma su yi ruwan ka bata kuɗin duk wanda zai wuce ya ga ruwa take sayawa zai saya ya bata kuɗin ya san ai ba ruwan ne bukata ba ta kare mutuncin ta ne ta hanyar aje ruwan a gaban ta bayan sati da suka tare da ta har ta yi yan rumfa ga lemo ga ruwa ga kaza suka tsaya yace to kaga ni ba kaga mutuniyar ka wani an ka gani ma wani zai zo maka bakin mota ne da tishu ai kai ka san ba tishu ko hankici ya nuna maka ga abin da yake siyarwa bai roke ka ba amma sana'ar kai ka san tana bukatar ta dumuko ya mika maka hankici ko ya mika maka tishu ko ya mika maka goro ko ya mika maka fiya wata yana nuna maka kenan ina da bukata amma bazan iya fada ba sai na fake da wannan sana'ar to kai kuma sai ka bashi jarin da wata rana sai kaga ya ci gaba a rayuwarsa irin wannan haka za ka ga kasashe da yawa haka suke yi sai ga wani ya zo bakin titi yana kada jita wani kaga yana sai da tishu wani kaga yana sai da hankici wani yana sai duk mabarata ne fa amma kuma baka ga bara a bakin su ba sana'ar da suke zaka duba kankanuwa ce sai ka dauki jari ainihin wato sai ka basu irin wannan shine musulunci yake zuga mu akan mu wannan mu taimaka mu yi sana'a mu yi aiki don mu taimaki marasa shi mu daga su mu kara musu daraja su je su nema su rike kansu su rike iyalansu to Allah ya wadata mu Allah ya mana arziki Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya malam mai tambaya tana cewa ta haihu ne sai jinin ya dauke kafin kwana 40 bayan kwana 6 sai ya sake dawowa har yanzu bai dauke ba gashi har yau har ya haura kwana 60 amma yanzu ruwan kasa kasa ya koma yaya zan yi da azumi na akwai bukatar ki je asibiti shi jini na biki na haihuwa shari'a ta masa iyaka da kwana 40 amma zai iya daukewa a ranar da aka haihu ma kin haihu yau sai jini ya dauke yau sai ki wanka ki ci gaba da sallah kin haihu bayan sati 1 sai jini ya dauke sai ki wanka ki sallah bayan sati 2 bayan sati 3 sai kika ga bai dauke ba har ya kai kwana 40 to sai ki tsaya daga nan ki wanka ki ci gaba da sallah ko yana zuba in ya haura kwana 40 ba za ki daina sallah ba sai dai ki je asibiti ki nemi maganin da zai tsayar da shi to kiman naki din nan kin ga yana miki wasa yazo yayi sati ya dauke ya karu ya ragu to sai ki je asibiti ki ji wai jinin haihuwa na ne har yanzu bai kare ba ko ko wani ciwo na samu nake bleeding nake zubar da jini kin ga likita zai bincika sai ya ga maganin da zai baki wanda zai tsaye da jinin sai ki ci gaba da ibadarki saboda haka in dai jini kika ga ya haura wannan kwanakin ko da brown ne ko shudi ne ko ja ne ko ma wani kala ne ko baki ne kawai ki je ki wanka ki ci gaba da sallah malam yaya ladduban ziyarar makabarta yake kuma menene falalarsa zuwa makabarta kashi uku ne akwai zuwa makabarta a shirkance akwai zuwa makabarta a bid'ance akwai kuma zuwa makabarta a sunnance bambancin su shine zuwa makabarta a sunnance shine wanda yaje makabarta dan abu uku na farko domin ya raya fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakirul akhira da na ce ku daina zuwa makabarta lokacin alfahari ake sai a ce kai dan garin nan ne in mun isa mu je makabarta ka nuna min kabarin kakanninka nawa ne ni nuna maka wancan kabarin da wancan da wancan da wancan da wancan duk kakannina ne wannan gaggona ne wannan innata ce wannan kawuna ne wannan abokina kai nuna min naka alfahari ake da zuwa makabartar sai aka ce a daina zuwa daga baya da aka fahimci cewa ba wannan bane bukatar sai aka canza cewa ku je yanzu za ta tuna muku lahira annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi da daddare ya tafi makabarta don ya je wa sahabbai addu'a kenan zuwa yunkurin tashi a je makabartar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sannan na biyu ana zuwa makabarta ne don a tuna lahira ba dan kai alfahari da wanda suke kwance ba a'a sai dan kaga alhaji wane gashi a kwance malam wane gashi a kwance His Excellency wane gashi a kwance honorable wane senator wane alhaji wane hajiya wance aboki wane professor wane, doctor wane, sai kaga cewa shi duk abin da ake da shi a duniya karshe mutuwa zai. Kowane mukami ka rike, kowace dukiya ka rike, kowane office ka rike, kowane ilimi kake da shi wata rana sai an ganka a cikin kasa. Wannan sai ya sa ka rage guri, ka rage alfahari da takama da girman kai da jiji da kai. Ka dinga tuna cewa wata rana kai ma zaka zo ka kwanta yadda malam wane ya kwanta. Ya fi ka ilimi, ya fi ka karatu amma ya kwanta. Ya fi ka ilimi amma ya kwanta. Ya fi ka takaddu, watakila professor ma hadda kari amma ya kwanta. Doctor hadda kari ya kwanta. Alhaji wane ne mai dukiya shi ma ya kwanta. Kaga sai ka tuna me? Sai ka tuna lahira. To wannan shine abu na biyu. Na uku shine zaka wato ainihin yi musu addu'a su ma matan. Zaka yi musu addu'a assalamu alaikum dar qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Kai musa addu'a ya gafirullahu lil mustaqdimina mina wal mustaakhirin. Kai addu'a gare su, kai addu'a ga waɗanda suke kwance a gurin, ka kuma yi musu sallama waɗanda ka san su. Kaga wannan shine a sunnance kenan zuwa makabarta. Abid'ance kuma shine ka dauki wani nau'i na ibada ko wani abu cewa zaka je kai a cikin makabarta inda ba a yi, wanda wasila ne zuwa ga shirka. Ce tashi ce to ai saboda kabarin wane wali wane ne, akwai dan sanyi sanyi a gurin, akwai dan danshi danshi a gurin, akwai dan kaza kaza a gurin, bari in je ziyara gare shi in zauna a gurin in yi lazimi kaza ko ne addu'a kaza ko ne zikiri kaza, da itikadin cewa kamar addu'ar ka a kusa da kabarin ko a daidai kabarin ko akan kabarin ta fi karbuwa. Kaga wannan mutum ya aikata me? Ya aikata bid'a. Inda shirka take shigowa kuma je ziyara makabarta, ka dauka cewa wannan da ke kwanci a cikin kabarin in ka ga ya masa bukatar kaza ta biya. Ba ana yin ba, wani yaje yace ya kai shehi wane ko ya kai wali wane ko ya kai malam wane ko kai mai girma wane, muna da bukata, ina cikin larura, ana cikin damuwa, ka biya mana. To yanzu in banda amsul basirati wanda Allah ta'ala ya dauki ransa yaje ya kwanta a kabari yana jiran hisabi, ya zaka je ka ce ya biya maka bukata? Kai ka san mai biyan bukatan nan Allah ne, shi yake da bukatar kai masa addu'a. Ba kai zaka je ka gaya masa taka bukatar da taka damuwar ba, a'a shi damuwarsa zaka gaya wa Allah ya masa. Allah wane yana kwance, in dan aljanna ne ka kara shi ciki ya kara shiga sosai, in dan wuta ne Allah ka fito da shi ka kai shi aljanna, idan abin da ya maka munana ne ka yafe masa, in kyawawa ne ka karba, ka amfane shi da zuwa makabarta. Amma in ka je gurin sa cewa shi ka je da larura, wata ta zata ce ba ni da da kai mai wannan kabari ba ni, wani ya ce ina da kasuwanci amma kasuwancin ya tsaya ya kai wannan mai kabari ba ni, wani ya ce a Najeriya muna cikin wahala ya kai wanda kake kwance a wannan kabari fiddamu, to shi ma ya fita daga cikin nan, shi ma kabarin nasu ce, shi ma kabarin nasu ba a Najeriya yake ba. To saboda haka wannan shine ziyatar makabarta a shirkance, shine ka dauki haƙƙin Allah ka kai wa wanda yake kwance a cikin kabari. Ziyara a bid'ance ka je kai wani abu na Allah a cikin makabartar da nufin cewa anan yafi a masallaci, yafi a gurin da Allah yake bance domin ibada. Gashi ba bauta musu kai ba, amma wannan zai iya bayuwa, Allah ka je ka bauta wa a cikin makabartar, amma kuma wato da itikadin cewa kamar yin bauta a gurin yafi, ba su ka bauta wa ba, ba su ka roka ba, Allah ka je ka roka amma a gurin da itikadin cewa to haka wannan ba shirka bane amma wasila ne zai iya kai ka wata ranga ka je kai shirka. Saboda haka shine bambanci tsakanin ziyartar makabarta a sunnance, a bid'ance, a shirkance. Saboda haka sai mutum ya ga yadda zai kiyaye bid'a da shirka a wajen ziyarar makabarta, ya yi ta yadda shari'a ta kawo da kuma abubuwan da ake yin an je makabarta. Muna fata abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Akwai faro katon uku daga Hafsa Kagarawal, a bawa malam Allah ya biya mun bukatuna, liyafu na yara da riguna a bawa marayu, Allah ya ji kan babana ya mana albarka ni da mijina. To Allah ya ji kan babanki ya miki albarka ke da mijinki. Waɗanda suka musulunta, akwai Peshan Yakubu mai shekara 25 daga Nainawa, ta zo ta karɓi addinin musulunci. Akwai Fatima Yakubu mai shekara 25, ita ma ta zo ta karɓi addinin musulunci, wato ai ta koma kai Fatima Yakubu. Akwai Mary Shitu mai shekara 18, ta zo daga Ayaba ko Billiri ko Ayaba ne? Ayaba sosai. To daga Ayaba Billiri yanzu ta koma Maryam Shitu, daga Mary Shitu ta koma Maryam Shitu, waccan daga Peshan Yakubu ta koma Fatima Yakubu. Da haka muna addu'a Allah ya tabbatar da su a cikin addinin musulunci, Allah ya karba addinin su. wanda yace an dauke min dana a kofar gidana an bar min lamban waya ko ba ta shiga mallam a taya ni da addu'a to Allah ta'ala ya bayyanar da danka da aka dauke akwai ta baiwa Allah ma ta ce ai mata addu'a ita ma yau wata hudu da kwana kusan bakwai bata ga danta ba kuma ta yi ta buga wayarsa ba ta shiga kuma tana neman a taya ta da addu'a Allah ya bayyana shi to Allah ya bayyana shi a taya mu da addu'a zamu fara jam to Allah ya sa a ci jam din Allah ya sa a samu maki da yawa da zai sa a shiga jami'a ai karatu mai amfani mallam asa yaran mu a cikin addu'a to muna musu addu'a Allah ya shirya su in shiryayyu ne in ka gararu ne Allah ya shiryar da su akwai mara lafiya Allah ya bashi lafiya zamu yi jarabawa na promotion muna roƙon addu'a to Allah ya sa promotion din ya zama alheri ya kuma samu ci gaba da sauran bukatu na jama'a duka muna tawassali da sunayen Allah da sufofin sa madaukaka duk mai bukata ta alheri Allah biya masa duk mai abin tsoro Allah ya tsare masa Allah muna roƙon sa ya bamu duniya mai kyau ya bamu lahira mai kyau ya tsare mu azabar wuta Allah ya ji kan iyayenmu da suka rasu masu rai mu da su Allah ya sa mu cika da imani Allah muna roƙon masu lafiya cikin mu Allah ya ƙara musu lafiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu wadata Allah ya sa wadata su ta dawwama cikin alkhairi da ci gaba da taimakon jama'a da taimakon addini da taimakon kansu wanda ba su da wadata Allah ya ba su wanda arzikinsu yake sama Allah ya rike musu wanda yake yin ƙasa Allah ya tare musu waɗanda suke cikin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsare musu lafiya wanda suke da iyali Allah ya musu albarka su da iyalin wanda ba su da shi Allah ya ba su masu albarka wanda suke karatu suka gama Allah ya ba su aikin yi wanda suke tsaka karatun Allah ya ba su nasara a karatun wanda suke da aure da iyali Allah ya wansu albarka da iyalan wanda ba su da iyalan Allah ya ba su masu albarka wanda suke da damuwa kowace iri ce Allah ya yaye musu Allah muna roƙonsa ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka mata albarka Allah dukkan bala'i da yake tattarowa Allah ka tare mana shi Allah muna roƙonka ka wa wannan arziki ka wa wannan ƙasa ta mu arzikin lafiya ya mata arziki zaman lafiya Allah ka bunƙasa kasuwancin mu Allah ka bunƙasa noman mu Allah ka bunƙasa kiwon mu Allah ka bunƙasa tsaron mu Allah muna roƙonka shugabanni na ƙwarai masu amana masu kirki masu tausayi masu adalci Allah muna roƙonka shugabanni masu amana masu gaskiya masu adalci masu san talakawa masu yin aiki don su kawo mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah muna roƙonka afuwarka da rahamarka da jin kanka da alkhairinka Allah ka raba da mu Allah muna roƙonka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ka sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani Allah muna roƙonka ka bamu jannatul firdausi Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka